Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai stations zuma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu ta Alpha Radio a can kuma sun kasar Ghana ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizo mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ne kamar yadda aka sani da shugabanci na gari inda yau 11 ga watan Yulin shekara ta 2018 zamu ci gaba da magana ne akan raba dukiyar da aka ce an kwace daga iyalan marigayi General Sani Abacha.
To muna kokarin mu gane kan wannan magana ne ta rabon kudin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce za ta yi. Su kuma mafi yawancin ƴan Najeriya na ganin cewa akwai hanyar da ya dace a sarrafa wannan dukiya ta kudin fiye da wannan.
Akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda zaki ga aksanadin 2500 mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu. Akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe.
To inda gwamnatin yi zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar, to ta aje kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan ko kosai ne suke yi ko harkan man gida suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi.
Tuntuni suna faɗan an kwato kudade kafin kudin Abacha. Wa'incin kudaden ya akai da su. Ni a tunani na za su raba ma ɗan bangan siyasan su ne ba ma wanda ya cancanta ababa.
Muna tafe da ci gaba amsoshin tambayoyin da muka muku na cikin makon da ya gabata, sannan zamu dauki wayoyin ku a ƙarshen shirinmu.
Sannan a makon da ya gabata din mun faro tattaunawa ne da barista Ismail Ahmed wanda shine babban mataimakin musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan lamuran alkinta dukiyar ƙasa dan amfanin al'ummar ƙasa din. To yanzu zamu ci gaba ko kuma zuwa anjima kadan da tattaunawa da shi.
To bari mu fara jin amsan tambayar da muka muku na makon da ya gabata akan yadda kuke kallon lamarin rabon kudin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi ga dukiyar da aka kwato daga iyalan tsohon shugaban kasar Najeriya marigayi Sani Abacha.
To sakon farko ya fito ne daga shafinmu na Facebook inda Muhammad Bako Jatkore da Magaran yace alhamdulillah gwamnatin Najeriya ta yi tunani, muna fatan Allah ya sa hakan ya rage radadin talauci da wasu suke fama da shi a kasar.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Muhammad Musa Damban inda yake cewa hakika idan hakan ya tabbata mu ƴan Najeriya za mu yi farin ciki 100%. Sai dai inda gisa ke sakar shi shine zuwa isar gurin talaka shine abin ji, da fatan gwamnati za ta kasa ta tsare domin ganin wannan yunkurin ya tabbata tare da bai waɗanda ya dace.
Isa Kopsi a sarara kuma yace da fatan Allah ya sa wannan alkawari da gwamnatin Najeriya ta dauka na rarrabawa ƴan Najeriya kuɗin da aka wawure ya kai ga wanda aka yi domin su.
To sai Malam Ango malami makaranta ya wuri inda yake cewa kuɗin marigayi Sani Abacha da gwamnatin Najeriya ta ce za ta raba wa talakawan ƙasar dalar Amurka miliyan 300 ya kamata ta raba su wajen ciyar da yara ɗaliban primary domin ya ba su kuzarin yin karatu.
To sai Jamil A Muhammad ya ce ni dai a ra'ayina ina maraba da wannan shirin dan dama ai kuɗin talakan ƙasa ne, ko naira ɗaya ce a bashi kuɗin sa ya ci a cikin aljihunsa ko kuma ya ci cikin kuɗin nasa.
To fa sai Maimuna Ismail inda take cewa a ɗauki ma'aikata a rage rashin aiki ne don ana ƙarancin ma'aikata musamman ma a asibitoci.
Awwal Dalhatu ya ce gaskiya wannan ba ƙaramin tunani ba ne gwamnati ta yi, sai dai ƙalubale ɗaya ne hanyar raba kuɗin ba tare da cin haƙƙin talaka ba.
To sai Yahaya Abubakar inda shi kuma cewa ya yi ƙarya idan ana raban kuɗin ma ai sai ɗan wane da wane.
To sai kuma Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace yau da gobe mu ƴan Najeriya muna goyen bayan matakin da gwamnati ta ce za ta dauka na rabawa iyalai talakawan Najeriya kudaden da aka wawure a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha matakar dai kudaden za su isa hannun talaka ba tare da an yi dan waken zagaye da su ba domin an dade rijiya tana bayar da ruwa guga na hanawa
To sai babai Gambo da Magaran inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan yunkurin na rabawa iyalai waɗannan kudaden abu ne mai kyau matukar dai zai kai ga wurin da aka yi domin shi
To sai Iliya mai shayi garki yace yau da gobe muna yi muku fatan alheri Daula da Usman Kabir da fatan za ku tashi lafiya
kabar yake so yace
alƙalami
haka ne
yawa
To sai Kabiru Musa Chonoko to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa a gaskiya nawa ra'ayin a gina makarantu da asibitoci zai amfanar da jama'a a ƙasa ta baki daya
To sai kuma sakon Hamza Amadi yace ko dan bangamsu ko dan bangam ko kadan bangamsu ba abinda yafi shine gina masana'antu inganta asibitin ƙasa da yadda za a rage yawan fita waje neman jinya inganta teaching hospitals wato asibitocin koyarwa kenan kayan aiki bawo manoma tallafi kai tsaye ko kuma a biya pension wato pension kenan na tsofaffin ma'aikata sojoji da paramilitary wato dai sauran ma'aikata kenan wanda ba sojojin ba Allah ya sa mashawartan Buhari su sake tunani
to fa abin kam na yayi bayani sosai sai Tanimu Usman Kudaru to Allah sana faɗi wannan sunan daidai inda yake cewa a nawa tunanin ya kamata gwamnati ta yi mana aiki da zamu mura tare da ƴaƴanmu da kuma jikokinmu mun gode
Alhaji Abbas Baffa Shaledi yace hakika wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka na raba kudin da aka gano daga asusun marigayi Sani Abacha bisa wani yarjejeniyar da aka yi a kasar Turai hakan yayi kyau da fatan gwamnatin tarayya za ta bi hanyar ta dace wajen raba kudaden
To sai sakonmu na ƙarshe daga shafinmu na Facebook shine da ya fito daga Jibrin Umar Nabasa inda yake cewa fata na garin Lamiri in ji Hausawa muna fatan za a raba wa talakawa mabukata
To sai mu leka shafin
mu dandalin Twitter ko
to bari ga wani inda Atnafi'u 26855 yace wasu dai za a karawa amma ba talaka ba saboda shi ma shi ba ma'aikaci bane kuma bai yi karatu ba to ta yaya zai samu kuɗin
Sai Ad Mustafa Alkali inda yake cewa Allah ya sa mu dace kuma muna fatar zamu gani a ƙasa ma'ana Allah ya sa talaka ya samu waɗannan kuɗin
Daga ƙarshe Ad Musa Hadarin Asba yace tabdija To gaskiya wannan tambayar sai dai dan Najeriya don haka ina muku fatan alheri Daula da Usman da ma'aikatan VOA baki daya
To mun gode Musa Hadarin Asba
To sai a ci gaba da aiko mana da sakonni To baya ga waɗannan sakonni da muka ji na mutanen da suka aiko a tambayar da muka musu na yadda suke ganin lamarin rabon kuɗin da aka yi magana na cewa da aka kwato daga iyalan marigayi ko kuma gwamnatin marigayi Sani Abacha da ta kai kasashen waje to yanzu haka ta waya muna tare da wai masu ruwa da tsakiya al'amarin wato barista Ismail Ahmed wanda shine babban mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato akan alkinta dukiyar domin amfanin al'ummar kasa wanda kuma makon da ya gabata mun faro hira da shi yanzu ma za mu ci gaba inda za mu ji ta yaya za su raba wannan kudade menene zai nuna cancantar wa'anda za a su amfana da kudin sannan kuma menene yasa jihohin arewa guda 19 kawai muka ji an ambata sannan sun nemi jin ra'ayoyin ƴan ƙasa kafin a sarrafa dukiyar su assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam barka da warhaka malam Ismail Ahmed Hello?
To ba dai layi zai yi hale shi ba.
Yawa kana jin mu? Yawa to mun sake dawowa tunda mun faro makon da ya gabata yanzu muna nan zamu dasa daga inda muka tsaya. Yawa maganar dukiyar nan da aka yi magana cewa wanda ta dawo ko aka karba daga kasashen ketare wanda kuma ake tunanin a raba ma ƴan Najeriya wanda wasu suke ganin cewa ba hakan ya dace ba. Da farko mun ji an ambaci kaman jihohin arewa ne haka ne? Me ya faru? a jihohin da aka ambata kaman jihohin arewa na ji an ambata menene ya faru yaya rabon yake yaya abin zai kasance shine muke son mu ji awurin ka
a ba jihohin arewa ne kaman jihohin Najeriya ne wanda a farko so muke target din ne ko in ce nan in da suke Najeriya ce ba da kuma birnin Abuja to amma akwai tsare-tsare da muka yi tun baya da muka fara wannan shirye-shirye na ba da tallafin kuɗi da rage shi wannan tallafin kuɗi abin da aka shirya za a yi dama shi ne gwamnati za ta basira da muka zo bayan mun ci yaƙin neman zaɓe ta shekara ta 2015 shi ne mai girma shugaban ƙasa kullum maganarsa shi ne me za a yi wata matakai nisan ana yi duk da dai gwamnati tana da manufar da za ta yi kuma kamar hanyoyi da asibitoci da makarantu da sauransu wannan da ba amma me za a yi saboda rantsattun talauci da ke damun talaka a ƙasar nan da kuma tsammani kyakkyawan tsammani da talakan Najeriya ke da shi a kan gwamnatin shi ne don washe gaban ƙasa Muhammadu Buhari me gwamnati za ta iya mata kan tsaye to shi ne aka bigiro da wannan shirye-shirye wanda ake kira National Social Minister Bomba sai a cikin shirye-shiryen nan shi ne wannan maganar transfer cash transfer da muke magana a kai ita wannan cash transfer da muka fara ai manufarmu ko in ce target ɗin mu shi ne a samu kamar gidaje na talaka mutumin ƙauyen da suke ciki da kuma ƙasa ta yadda talaka kuma a tsarin ba da wannan kuɗi ina so mu yasu saurare su gane babu wani mahalici ko matsayinsa na ɗan siyasa ko matsayinsa na dabbaci da gari ko a matsayinsa na mai sarauta ko a matsayinsa na malamin addini na kowane iri ko a matsayinsa na mai hannu da shuni ko wanda zai ba mu suna na mutum zai ce mu saka a cikin mutanen da za su amfani da wannan abin babu wanda yake abin da ake shi ne a National Bureau of Statistics wato shi ne kamar in ce ma'aikatar da take riƙe tsare-tsare na ƙasa ko kuma take sanar da abubuwan da suke bugawa na ƙasa akwai abin da akwai dama garuruwa da jikoki wanda kowa ya riga ya sani suna da fama da raɗaɗin talauci to abin da ake shi ne waɗannan garuruwan aka zo aka zauna tare da haɗin kan bankin duniya wato Wolfa da su ma sai da gadi sun fara wannan aiki da daɗewa ana tunani ne?
Muna jin ka.
Yawwa sun fara wannan aikin da daɗewa.
Muna jin ka.
Ake tuntuncewa ƙauye-ƙauye muna zuwa a je a zauna da a ƙauye misali in aka gane cewa misali a ce jihar Zamfara a jihar Zamfara an san cewa jihar Zamfara a cikin jihohin da suke fama da talauci a Najeriya misali a cikin jihar Zamfara nan akwai ƙananan hukumomin da suka yi fice a wajen mutanen da suke da aka samu wannan yawan talauci to sai a tafi wannan kamar misali wannan ƙaramar hukuma a cikin wannan ƙaramar hukuma akwai mazaɓi da aka san cewa sun fi kowanne talauci sai aka fi wannan ƙaramar wannan mazaɓar daga wannan mazaɓar zai a sai a je har da ƙauyen da ake fama da wannan tabbaci wanda ya fi wani kowanne in aka je aka zauna za a tayo mutanen gari baki ɗaya da su masu aikin bankin duniya da mu mutanen da muka tura da gwamnati nan daga ofishinmu na Abuja duk in aka haɗe su in aka tafi za a tafi a zauna wani abin da ake kira zaunar muhawara ko a ce town meeting a turanci za a zauna da mutane a tantance wannan gari ne su waye da waye mutane suka gamsu a kan cewa suna fama da talauci da ya kamata suna da bukata na rayuwa ga abin da muke ga abin da gwamnatin tarayya ta kai shi wannan abu ne da ake yi a fili wannan abu ne da ake yi shi a tsaye babu wani alamindana a ciki babu wani rinto a ciki babu wani mutum a tsaye da zai kawo da shi wani mukarba to a dalilin yin haka ne da ita kanta mulkin duniya ta ne yadda muke tafiyar da wannan tsare-tsaren wanda kuma tsari ne da suka ce su ma sun ga ana yi a kasashe daban-daban kamar kasar Brazil da kasar South Africa wato Africa ta kudu kenan da kasar India wanda su ma suna fama da talauci na ƙaranci wanda kuma bayan sun ɗauko wannan hanyar ta shige-shigen da su ma a shekaru dama a baya sun samu damar fidda mutane daga wannan kaidi da talauci sun sakamakon misali da hadin kasar Brazil an ce muna da labarin cewa ta fitar mutane ya fi mutum miliyan 20 daga cikin talauci a kan irin wannan kuɗi da ake ba mutane na kammaki na wata kwata. Wanda kuma yi kuma aka canza neman kai kuɗin da muke bayarwa ba. To a dalilin wannan ne abin da aka gani. Shi ya sa ma bankin duniya ita ma ta yadda ta shigo cikin harkar nan take ba da yadda ba haka kan da ke da nata. Ko da ba kasashen da jihohin Arewa kaɗai muke wannan abin ba. Mun tsayi a jihohi 24 kuma za mu tsara kasuwa a jihohi 36 ɗin. Abinda muke yi kowace jiha muka je sai mun abinda ake kira MOU mun yadda jihohiya da gwamnatin jihar ta saka wasu abubuwa da muke so shi ya saka bakin sharin tsaka in suka karɓi wannan sharin dai sannan sai mu fara aiwatar da wannan abu. Eh wannan abu ya fi yawa a jihohin Arewa. Amma dama kuma saboda jihohin Arewa sun fi yawan talauci.
To yanzu yau abin da nake son ina son hada maka kamar 'yan tambayoyi guda biyu ko uku yanzu haka wanda zaka iya ansa ta ko ina kaga dama zaka iya faro amsar ta. Yawanci wasu mutane suna ganin cewa wannan rabon da za a yi na kuɗi musamman ga talakawa wanda suke kila zaka ga matasa ne da karfin su kila dan suna da iyali amma saboda suna da talauci. Amma akwai waɗanda zaka ga lalle kamar tsofaffi ko a ce wasu gajiyayyu da sauransu wannan wasu suna kallon shi a matsayin zai dada kashe zuciyar matasa ne kawai maimakon a kirkiro musu abin da za su yi aiki a dinga kila biyan su albashi sai kawai a dauki kuɗi a basu haka nan. Abu na biyu kuma akwai yanayin yanci na ƙasa shin dan me za a ce sai wasu kamar misali bankin duniya ko waɗanda za su maido da wannan kuɗin sun gaya wa Najeriya ga abin da za ta yi da wanda dama kuɗinta ne da aka kwashe bisa zargin cewa an sace an kai su ƙasa an ajiye kuma an dawo da su to don me za su faɗa mana abin da za a yi da wannan kuɗin sannan demokuraɗiyya kun tuntuɓi 'yan ƙasa waɗannan tambayoyin za ka iya fara ta ko ina.
To na farko dai bankin duniya ba ta tilasta mu ta yi amfani da kuɗin a kan ba yadda na yi bayani wannan shiri ne wanda gwamnatin tarayya gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zai ci gaba da mutum ba ke ciki. Za mu aiwatar da wannan abu. Abin da ya sa suka zo kuma muka karɓi zuwan su muka karɓi gudu fawa su saboda suna da experience sun na kan yi akwai da ake tafiya da abin da sun zo da tallafi sun yi wasu yi sun taimaka mana da abubuwa da yawa sai sa muka yadda suka shigo ciki. Kuma ina kan kira
Ina ga zai fi kiliya kila bari mu sake laliban layin ka bari mu dan je da shakatawa ka dan sai mu sake laliban layin ka yanzu nan ina ga kaman zai fi fita murya ka kar mi kunshi a baraka kuma yawwa to mun gode yanzu bari mu dan sake laliban shi a layi saboda mu samu yayi kiliya.
Amma babi sa shashan ci ba kana babin sa sakar ci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai
kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya
kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kace dawo ya shi da dadin shi in ka sami kudin ka tada in dai kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ko ni alhaji sanikin waka in nayi waka kyakkyawa na sami kudi mai kwari.
To sha ta mace yana kashe su ta hanya mai kyau
shine fa.
To assalamu alaikum malam Ismaila mun dawo ina san mun yanzu kila yafi kiliya
yawa
yawa to yawa to yanzu yafi muna jin ka dazuka tsaya kana magana akan maganar dukiyar kasar nan da muke maganar rabanta inda kuma kace ba bankin duniya ba masa hukumi ba
yawa ita bankin kwanan ko mun wata gaskiya mun ce ba ta shigo cikin harkar nan yau shekara biyu kenan tun shekara 2016 take taimaka mana akan sauci akan abubuwa daban-daban a harkar wannan shirya. But abin da ya faru da maganar wannan kuɗi na mara gari a shugaban ƙasa Sani Abacha da aka dawo da shi shi ne ita hukumar a kasar jihar kasar Switzerland wato inda wannan kudin yake kenan a da yake cikin bankin su sai da aka dade an dan shekaru masu dama kusan shekaru goma ana yafiti ne ga kanta gwamnatin Nigeria akan yadda za a dawo da wannan kudi. Now a shekara ta 2005 kenan lokacin gwamnatin mai girman shugaban kasa Obasanjo sun ce sun taba sake musu kudi a baya ban iya tuna hako nawa ne a lokacin amma an saki wasu kuɗi a baya wanda aka zo aka fara zargen cewa wanda kuɗin an yi almundahala da su ba a abin da ya kamata a yi
an karkata
shi ne kotun da za ta saki wannan kuɗi an karkata su an kai su wani to wannan kara da kotu su tashi kotun da aka kai ƙara muka yi ta cewa ana dawa aka je ajin shari'a da kotu su tashi ba da shari'a na ƙarshe sai ta ce to za ka saki wannan kuɗi amma a kan sharaɗi guda. Sharaɗin nan da za ka saki wannan kuɗi kuwa shi ne sai dai in za a saki wannan kuɗin a kai shi inda bankin duniya za su sa ido a ga abin da za a yi da wannan kuɗi.
Ka a ƙara kuma.
To sharaɗin kenan da ta bada.
Na'am?
Sharaɗin kenan da ta bada.
Sharaɗin da kotun kasar babban kotun kasar ita Switzerland da suke da hurumin ta fitar mana wannan kuɗi bayan an dade an wannan abu shi ne ta bada wannan sharadi ta ce za ta saka wa Najeriya wannan kuɗin amma dan kada a yi abin da aka yi
a baya
tana son wani abin da aka yi a baya tana son banki duniya ta tabbatar ta sa ido a kan inda aka kai wannan kuɗi na yi amfani da mutanen kasar Najeriya ita sharadi ta bada ce ita kuma wannan bankin duniya ta ce shi kenan tana da abubuwa da yawa da take yi a Najeriya wanda suke haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya suke yi amma tana ɗaya a cikin abubuwan da ya kwanta mata a hankali cewa za a kai wannan kuɗin kuma ta tabbatar gwamnatin nan ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za ta bari a cikin mutane da su wannan tallafi da ake ba wa talaka kai miliyan 500,000 ko ita ma shawara ta ba mu ƙarfi gwamnatin Najeriya ta jami da wannan shawara su ke da ma tun da mun fara kuma ba ma muna da matsalar cewa kada wani lokaci a samu tsaikon rashin kuɗi na ƙasa baki ɗaya ya zama kuma wannan abin an fara ba ta da kuɗi kuma yanzu ne zai yi yanki to tun da wannan kuɗin zai zo kuma na yin hankali za mu iya kakawa a nan ko kuma ku sa ido ni gaba ɗaya wannan shi ne fa abin da ya faru ba wai kawai kai tsaye ne ita wani
ta ce ga abin da za ku yi ba
ba kuma gwamnati take cike wa a'a ko da ga inda ba ku kudin da a'a abu ne mu da tsarki abu ne mu da tawara aka ga duk sai ku kowa sun ci da mu bar kudin abin kasar duniya nan
da ba ni garin gare baki baki to ga daula na magana.
To Malam Ismail kada in katse maka hanzari na ce kun ji ra'ayin ƴan ƙasa akan wannan lamarin kun ji ra'ayin su
na me suke so ayi ba
da kudaden
to ai kudin duka kudin da yake kudin gwamnati ai kuma yanzu ne da yake an jira a yi ƴan ƙasa kafin akai kafa kudi da ba ai ba ma ita amfani da mutum ne da duba da gani duk kudi da yake wa gwamnati a ciki ai yanzu ko kudin da ake dauko wa ne na sai da mutum mai da mutum ne wanda kullun kudin shiga da yake kawo wa gwamnati ai hakkin ɗan ƙasa ne amma to sai da yanzu kun taba zama da mutanen ƙasa ku ne ke so a yi ba kafin ku kai kafa kudi.
Eh to ai kaga wancan farilla ce wannan kwanafula
gwamnatin siyasa ce gwamnatin da aka zaba da jama'a ta zaba
yawa siyasa ce
akan cewa za ta yi wani abu da hubbata don taimaka wa talakan da a wannan shi ne abu da wannan shi ne amma wani kira cewa akwai wani formal way to muka yi diddiga muka bincike ra'ayin mutane muka bincike muke ce da ayi da kudin da ya dawo da jira daga wanda aka karbo
eh yanzu mu na gane
da kake yi kamar yadda kake kasa kuɗi a cikin shirye shiryen kake yi ka san akwai inda za ta cutuso kuɗi wanda zai taɓa ta maka kai tsaye
yanzu
kuna tabbatar ma tun da yanzu na inda NPO za su tura mutanen su da suke Najeriya su je kauyuka sassa daban-daban su ji yadda tana yadda wannan kuɗin ke taɓa ran talaka ke taɓa rayuwarsa.
Insha Allah muna kan hanya haka.
Kuma da za su gamsu. Insha Allah.
To yanzu misali Malam Ismail. Insha Allah za mu shirya yin hakan. Yanzu misali Malam Ismail. Bisa yanda kuka ce ga abin da ya kamata kuke ga ya dace a yi matalakan Najeriya kasancewa kuma duk da demokuraɗiyya ce da sauransu. Yanzu misali sai 'yan ƙasa suka kuka gane kuma a kan hanyar nan ta rabon kuɗi kuka yi ittifaƙin cewa kun gane kila kaso 60 zuwa 70 ko 80 ma na 'yan ƙasar suna cewa a'a ku yi mana masana'antu da kuɗin nan ko kuma ku dawo mana da wutar lantarki ko kuma ku yi mana hanyoyi da suke ta kashe mutane
kullum
ko asibitoci
na inganta.
Za ku saurari kukansu kake tunani?
To amma dama wai duka wannan tsare-tsaren babu su.
Akwai sa amma kila wannan ai rara ce
ta shekara ta sai dai in so tambayar za ka zo a kasancewa akan cewa lalle dole sai a cikin duk kudin da gwamnati ta yi kasafi misali na yin hanyoyi yanzu misali a shekara ta 2017 a kasafin kudi na Najeriya an ware naira biliyan 400 akan harkar yin titi da hanyoyi da dagaji da sauransu misali duk a cikin masana'antu na Najeriya babu wanda aka cusa a kuɗi kamar ministry na power works and houses da maganar harkar wutar
lantarki
misali. To sai dai in yanzu a ra'ayin mutane za su ce to su ba wannan kuɗin da suke so wanda ake rabawa wanda ake zuwa da shi a kasafin kuɗi ba shi suke so a yi amfani da shi a yi musu masana'antu da sauransu ba a'a suna so kuɗin da aka dawo da shi lallai da shi za a amfani shi kaɗai ba tare da wancan kuɗin da aka yi kasafin kuɗi sai dai wannan ra'ayin za a ce ake so amma an ba haka ba shi ke saka ba ko kuma ce shi mutumin Najeriya abin da yake so kawai a yi masa kowanne abu da gwamnati za ta iya yi na daɗaɗa rayuwarsa.
Tambaya ta ƙarshe
ka yi masana'antu wanda ba wai ne ba a yi
ka ansa wannan
wanda an riga an saka ana
ka ansa wannan Malam Ismail tambaya ta ƙarshe da zan saka maka shi ne duk wata ne za a ba mutum kuɗin koko akwai iyaka koko shekara kaza za a yi ana biya ana ba mutane wannan kuɗin akwai iyaka koko kawai shi kenan an ci gaba da badawa ko kasafi ɗaya ne kawai aka baka an baka kenan.
Wannan dama abin da muka yi shirin yi shi ne mun daɗe muna ba da kuɗin har yanzu kuɗin abin da na fa ba mun fara ba da shi ne wanda dama mun daɗe muna biyan wannan kuɗin a cikin ajiyoyi 24 da kuma kuɗin gwamnati direct wanda ake ba mu tuyu kafafen kuɗi wanda ake na budget na shekara-shekara abin da nake yi shi ne naira 5,500 ake badawa kowane wata amma saboda harkar kaiwa da dawowa muna haɗewa na wata biyu sai mu ba da naira 10,000 wallahi billahi malam Usman in ka je ka ji yadda yake taɓa rayuwar talaka ni akwai matar da ni na gani ni ga nan ne ba ciyau ba ni na tafi zan ƙaddamar da ba da wannan kuɗi a wata jihar a wani ƙauyen wallahi abin da aka ce za a ba ta naira 10,000 ta zo da 'ya'yanta samari guda biyu da jinta don ta zaci a ne naira 10,000 tana buƙatar wa'annan samarin su ɗau wannan kuɗi wallahi abin a gaba na aka yi
ta zaci da yawa ne haka
baka taɓa ganin
naira san darajar naira 10,000 ba
gani take mugun yawa gare su ta zo da ƙattin ɗauka
subhanallahi da naira 1,000 dai za mu ba ta dan nan nata a wani ma'aikaci a wani yake a maida shi naira 50
saboda ta gansu da auki
bata
sani ba
kuma da naira 100 ko kuma shekaran ta kusan 54
subhanallahi
to wanda aka duk mutumin da yake zaune ko a Abuja ko a Lagos ko a Kano ko a Kaduna ko a Port Harcourt da gaji ya ce yau naira
50
to wallahi in ka san abin da kike wa talaka ko malaki cikin talauci da gaske wanda su ne mutanen da muke zuwa kai su mu samu
kai sai haka
to lokaci
ai lokaci ba zai barwa
yayi halin
shi
haka to malam Ismail zamu sake wani lokaci zamu sake wayar ka kila ma mu turo wakilan mu a Najeriya su dan gani da idan su mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu. To kin ji dai tattauna ko ince masu sauraro sun ji yanzu kan amada da
ni Daula Salim
sai kuma Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da engineer mu ne wa Mr. Steve ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
na sami kuɗi mai fani na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai kyau
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
bare mai sai yana saidawa yayi gumi ya sami abin